Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16 21 da kuma 25 wasu sauraron mu akan Jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma BOA Africa akan mita 102.5 Zangon FM a Ghana kuma za a iya sauraron mu a Alfa Radio za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau ranar 17 ga watan Satumba na shekarar 2017 Nazar Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Grace Ahir Abdul da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da farko ga kanin labarai
ƴan sandan Burtaniya sun ce sun kama mutum na biyu da ake kyautata zato yana da hannu a bomb da aka dana a jirgin karkashin kasa a birnin London Kungiyar mayakan Hamas da ke iko a zirin Gaza ta dauki matakin kawo ƙarshen takun saka da sabanin siyasa da ake yi tsakaninta da kungiyar Fatah ta shugaban yankin Palestinawa Mahmud Abbas. Kana jama'an tsaro da kuma masu zanga suna nan suna shiri yayin da ake dab da fara taron kolin Majalisar Dinkin Duniya ranar Talata.
To a shirin namu na yanzu za ku ji cewa dakarun sojin sama na Najeriya sun kaddamar da wani shiri mai taken operation ruwan wuta. Bayan haka za mu tsallaka Niger inda za ku ji wasu kungiyoyin matasa sun kaddamar da zanga-zangar nuna kyama ga kudaden saifa. Muna kuma dauke da rahoto akan shirin tafiya yajin aiki da kungiyar ƴan kwadago ta ULC a Najeriya ke shirin fara yi a gobe Litinin. Bayan haka muna nan da shirin duniya Amurka wanda Mahmud Dalo ya shirya ya kuma gabatar. Amma yanzu ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Ƴan sandan Burtaniya sun ce sun kama mutum na biyu dangane da bomb da aka dana a jirgin karkashin kasa a birnin London. Ƴan sandan sun faɗa wata sanarwa cewa sun kama wani mutum dan shekaru 21 a birnin Hoslu dake gabashin London inda tashar jirgin sama ta Heathrow take. Kafin 12 daren jiya Asabar an kuma kama shi ne karkashin dokar yaki da ayyukan ta'addanci ta Burtaniya. A jiya Asabar aka kama wani dan shekaru 18 a tashar sufurin ruwa ta Dover inda ake jigilar passenger tsakanin Burtaniya da Faransa. Mataimakin kwamishinan ƴan sanda na birnin London Neil Basu ya bayyana cewa kamun na farko yana da muhimmanci. Bayan kamen ƴan sanda suka rika fitar da jama'a daga tashar jirgin ruwan ta Dover da kuma wata unguwa dake bayan gari yayin da suke gudanar da bincike a wani gida. Mazauna unguwar Sunbury sun ce waɗansu tsofaffi ne ke gidan da aka kai samamen waɗanda suka rike marayu da dama a shekaru masu yawa. Sarauniyar Ingila ma Elizabeth ta ba su lambar yabo sabili da ƙoƙarinsu a shekara ta 2010. Kungiyar mayakan Hamas da ke iko a zirin Gaza ta ɗauki mataki a yau Lahadi na kawo ƙarshen takun saka da saɓanin siyasa da ƙungiyar Fatah ta shugaban yankin Palestina Mahmud Abbas inda ta amince ta rusa majalisar gudanarwar ta kuma gudanar da babban zabe yayin da tattalin arzikin zirin Gaza ya ruguje samun wutar lantarki kuma ya koma sa'o'i hudu a wuni kungiyar Hamas ta ce za ta kyale gwamnatin hadin kai ta shugaba Abbas ta jagoranci ba tare da bata lokaci ba an kafa gwamnatin hadin gwiwar ne shekaru 3 da suka shige amma bata sami ikon gudanar da mulki ba a zirin Gaza sai yanzu An samu wannan ci gaba ne bayan zaman tattaunawa daban-daban da wakilan kungiyoyin Hamas da Fatah suka yi da jami'an leken asirin kasar Misira a birnin Al-Qahira. Mahmud Alul, wani jami'in Fatah ya yi na'am da yarjejeniyar sai dai ya shaida wa wata tashar rediyon Palestinawa cewa muna so mu gani a ƙasa kafin mu ɗauki mataki na gaba. Jami'an tsaro da kuma masu zanga-zanga suna Shiri yayin da ake gudanar da taron kolin Majalisar Dinkin Duniya ranar Talata da ake kyautata zaton wakilan kasashe 193 za su halarta. Wani mai motar sayar da abinci dake aiki tare da ubangidansa ya ce shingayen da aka gindaya ba za su shafi harkokin kasuwancin su ba.
The guy who was here before that's what he said. I'm new with him.
Yace mutumin da yake nan ya taba zuwa nan a lokutan baya abinda ya faɗa kenan ni ban dade da fara aiki da shi ba kuma ina ganin abokan ciniki da yawa sai dai batun harkokin tsaro a kasashen duniya da ya hada da barazanar makaman nuclear da Korea ta Arewa ke yi za su kasance a zukatan mutane da dama da za su taru mako mai zuwa. Akwai kuma batun dubban musulmin Rohingya da ke kauracewa jihar ta Rakhine ta kasar Myanmar zuwa Bangladesh domin gujewa abinda ake bayyanawa a matsayin kisan kare dangi. Waɗansu masu zanga-zanga kalilan sun kushewa jagora Myanmar Aung San Suu Kyi domin gaza cewa komi domin kare Rohingya.
She is trying to lie to the world and she is now morally bankrupt. So we condemn her.
Yace tana kokarin yi wa duniya ƙarya, yanzu ba ta da tunani, saboda haka muke Allah wadai da ita sabili da ta kauce hanya kuma muna so ta koma kan hanya. Aung San Suu Kyi dai ta soke zuwa taron Majalisar Ɗinkin Duniya bisa dalilan cewa ana ayyukan ta'addanci a jihar ta Rohingya tana batun mayakan Rohingya. Shugabannin kasashen duniya za su yi muhawara akan batutuwa da suka shafi zaman lafiya da tsaro da kuma ci gaban kasashen duniya yayin taron na mako guda. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Waɗansu majiyu sun bayyana yau Lahadi cewa Kuwait za ta kori jakadan Koriya ta Arewa a ƙasar da kuma waɗansu jami'an diplomasiya hudu. Majiyin diplomasiyan sun shaida wa kamfanonin dillancin labarai cewa za a rage yawan jami'an diplomasiyan Koriya ta Arewa a ƙasar mai arzikin man fetur a maida shi ofishin gudanar da ƙananan ayyukan diplomasiya kawai da jami'ai uku. Sanarwar ta zo ne kwanaki biyu bayan da Koriya ta Arewa ta gudanar da gwajin makami mai linzami da ya bi ta kan Japan kuma ƙasa da mako guda da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kakabawa Pyongyang ƙarin takunkumi sabili da gwajin makamin nukiliya na shida da ta gudanar. Ya kuma biyo bayan ziyarar da Sarkin Kuwait Sheikh Sabah Al Ahmed Al Sabah ya kawo Washington ƙasa da makonni biyu da suka shige, inda ya gana da shugaba Donald Trump. Ofishin jakadancin Amurka a birnin Kuwait ya bayyana Kuwait din a matsayin babbar abokiyar kawance a kan batun Koriya ta Arewa da kuma waɗansu batutuwa da dama. Dubban al'ummar ƙasar Koriya ta Arewa ke aikin leburanci a Kuwait da Oman da Qatar da kuma daular Larabawa. Daga ƙarshe zanga-zangar da ake gudanarwa a St. Louis, jihar Missouri, biyo bayan wanke wani jami'in ɗan sanda farin fata da aka tuhuma da kashe wani baƙin fata. Tarikiɗe ta zama tashin hankali jiya Asabar da dare bayan an wuni ana zanga-zangar lumana.
Ta labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, dakarun sojin sama na Najeriya sun kaddamar da wani shiri mai taken Operation Ruwan Wuta. Akan ci gaba da yakar ƴan kungiyar Boko Haram, ga Hassan Maina Kaina da cikakken rahoton.
Da yake magana da manema labarai, jim kaɗan bayan ya dawo daga Maiduguri, babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya, Air Marshal Sadiq Baba Abubakar ya ce.
From Maiduguri this morning, for Operation Ruwan Wuta, we have succeeded.
Daga birnin Maiduguri muke da safiyar yau, wajen da muka kaddamar da kai farmaki ta sama mai take Operation Ruwan Wuta. Mun sami ganaba, kana muna samun nasara, har yanzu ana can ana ta fafatawa don kammala ɗamarbushin jaron abin da ya rage na daga mayakan Boko Haram kuma zuwa Gobele Tilin idan Allah ya za mu tsaya mu asusai irin murzun da muka yi. Tsohon hafsa a rundunar sojin saman Najeriya, Commander Baba Gamawa, na da ƙwarin gwiwar wannan operation ruwan wuta na sojin saman zai cimma nasara.
Wannan operation a wannan yanki namu na Arewa maso gabas abu ne mai kyau wanda zai taimaka ƙwarai da gaske. Ai ka san wato shi Nigerian Air Force a yadda yau in ka duba a duniya amfanin da ake da shi shine air power, wato akan yaki ta sama. To wannan ruwan wuta da za a yi zai tabbatar da wayannan ƴan ta'adda sauransu gaba ɗaya za a kulmusar da su insha Allah. Kuma yadda kai sojojinmu suka samu training na sama da irin ayyuka da suke yi da irin shugabancin da suke da shi a yanzu, ina tabbatar maka wannan operation da za a yi za a samu nasara ƙwarai da gaske, kuma za a yi maganin wayannan ƴan ta'adda insha Allah.
Brigadier General Maharazu Siga, masanin tsaro ne.
Mu riga mun san cewa saboda commitment na soja saboda dedication na soja da biyayya da suka dinga yi ma waɗannan ƙasa mun ga ci gaba a irin wannan wahala da ake fama da ita a North East kuma kada mu manta da wani abu ko mun ki ko mun so dole mu cire hula mu daddaga ma sojojin nan abinda suka yi a North East aski idan ya je gaban goshi ya fi zafi gamawa da su an riga an gama da su yan tsirarin da ake ganin cewa akwai su shine askin fa yazo gaban goshi da yafi zafin su ci gaba da jajircewa su tabbatar da cewa wannan aikin sun karasar da shi North East yana cikin ɗaya daga cikin wurare a Najeriya wanda dole General Buhari ya tabbatar da cewa ba a kashe mutane
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah
To daga Najeriya kuma sai mu tsallaka makwabciyarta ta arewa wato Niger inda wasu kungiyoyin matasa suka gudanar da zanga-zangar nuna kyama ga kudaden saifa ga Sulaiman Burma dauke da cikakken rahoton.
Matakin da hukumomin Senegal suka dauka a makonnin da suka shige don tusa kiyar dan gwagwarmayar nan Kemise Baba Faransa dan asalin jamhuriyar Benin zuwa kasar Faransa wanne kotu ta sallame shi bayan shafa kwanaki a kurkukun birnin Dakar bisa hujjar samun sa da laifin cinnawa wata takardar sefa wuta shine ya sake farfado da wannan magana ta bukatar watsi da waɗannan kudade da aka jima ana yi wa kallon wata igiyar ta baibaye tattalin arzikin kasashe 16 da Faransa ta rena inji Muhammadu Iliyasu
abin da ya kawo mu nan wajajen shine kira da ƴan uwan mu su gamu da mu mu gwadi bakin cikin mu da ɗan uwan nan namu da an ka kama da Senegal baki ne kawun mu an kama an ka kai France kawai yadda sun ka saba yi duk wani dan Afrika wanda ya tashi yana neman ɗincin Afrika a kama shi a dauke shi a kai shi France tarihi ya nuna muna an yi mu samu Ritoure haka nan an zo an yi mu Benzema haka nan a yanzu muke nan ya kwatanta ba irin lokacin nan bane fa yanzu kan mage ya waye
wasu kalaman da tsohon gwamnatin bankin bankunan kasashen Afrika ta yamma Alassane Ouattara ya furta game da tasirin kudaden sefa lokacin wata ziyarar da ya kai a kwanaki a kasar Faransa su ma sun kara rage waɗannan kudaden farin jini a idan matasan Afrika
shugaban Cote d'Ivoire Alassane Ouattara shine ummul aba'isa sai da mu cikin wanga kuci shine ya tashi ya tahi Faransa ya kwatanta wai sefa muna jin dadin ta kuma kudin mulkin mallakan nan nasu a yana ise porte bien ici na wasu kasashe ba su nan ge yawo a cikin zone na France fa inda zani ce mai anan mun in ba nan ya mai ba nan cikin Niger ko ina nera yawo take don kenan zancen shi zancen banza ne
kungiyoyin matasan da suka shirye wannan gangami na ganin hanyar mafita daga halin matsin tattalin arzikin da galibin kasashen Afirka ke ciki a yau ba za ta fice kullo da takardar kudaden Afirka na bai daya ba Isa Usman Abdul Kadir yana wakiltar kungiyar matasa masu da'awar hada kan Afirka a Niger.
Il faut une monnaie qui donne la souveraineté totale de l'Afrique.
A baya-bayan nan kungiyar ECOWAS ta bayyana gano cewa shirin fitar da kudaden bai daya da kasashen yankin suka sa gaba ba zai tabbata ba nan zuwa 2020. Saboda haka kwararru suka zo da shawarar karin wasu shekaru akalla 7 zuwa 10 domin cikar wannan guri. Da yake mai da martani a makonnin baya akan yadda ake zargin Faransa da labewa bayan kudaden sefa domin cimma wani guri shugaba Emmanuel Macron ya ce wannan batu ba gaskiya bane kuma ya kara da cewa Faransa bata taba tilastawa kowace kasa amfani da kudaden sefa ba
Vive l'Afrique unie souveraine
Vive
Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
To daga Niger din kuma sai mu koma Najeriya inda kungiyar kwadago ta ULC za ta fara yajin aikin sai babu ta gani a gobe Litinin ga Sahab Imam da karin bayani
Duk da cewa kungiyar ganana likitoci ta janye yajin aikin da ta shiga akalla wasu kungiyoyin kwadago guda biyu ta malaman jami'o'i da kuma ta ma'aikatan jami'o'i suna ci gaba da yajin aiki da suka shiga kuma zuwa Litinin wata babbar kungiyar kwadago United Labour Congress ko ULC a takaice za ta fada yajin aikin to ko me zafi tambayar da nayi wa Comrade Nasir Kabir babban sakataren tsare-tsare kuma kakakin ULC na kasa
Monday in Allah yadda wannan kungiya ta kira DIN ta za mu zunduma wato cikin wannan yajin.
In kace DIN ta suwa dawa.
Wato kungiyoyin da suke karkashin mu waɗanda suka hada da Nopeng masu daukar man fetur da kuma wato bankuna da kuma wutar lantarki da pilots wato masu tuka jiragen sama da kuma shauran manya-manyan kungiyoyi da suke tare da mu. Mun kai kusan kungiya kusan 20.
Commander Nasir, menene matsalolin ku da yasa za ku shirye za ku tafi yajin aiki?
Maganan yajin aiki babban matsalar mu na daya shine shi wannan wato ministan kwadago sai ya kwace lasisin da aka ba mu, ma'ana lasisin da muke amfani da shi sai mutumin ne ya kokari ya boye yana amfani da wancan kungiyan kwadago. Abu na daya kenan. Abu na biyu, ƴan Najeriya suna sanar da cewa shugaban kasa ba gwamnoni kuɗaɗe a biya wato jihohi a albashi. Sai ya zamana cewa ina mai tabbatar maka kaman jihar Zamfara har yanzu kuɗin nan bai kai ga mutane ba, ballanta na a ce ƙarin tsarin nan da aka yi na 2018 gwamnan nan ba ya iya biya. To ire-iren su gwamnan Nasarawa yana biyan rabin albashi, gwamnatoci da yawa a ƙasar nan kuɗaɗen nan ba mu san me suka yi da shi.
Na tuntubi Dr. Lawal Habibi Haya, shugaban sashin ilimin tattalin arziki da kuma tafiyar da harkokin kasuwanci na kolejin kimiyya da fasaha da ke jihar Kano, domin jin yadda wannan yajin aikin zai taba tattalin arzikin ƙasa.
Tattalin arziki na kowace ƙasa ya danganta ne kaso kan akan yadda mutanen ƙasa suke iya sana'antar da abubuwa daga cikin abin da za su sana'antar na sayarwa da kuma waɗansu ayyuka da za su wada abin da ake kira goods and services. To musamman kuma wannan so ake kusan ko ina idan mai ya tafi masu banki suka tafi, masu sai da kayayyaki suka tafi, idan kaga daga ran da babu banki babu misali kawai ka dauki banki da masu mai idan suka tafi, to dauko kaya daga wannan jiha zuwa wannan jiha shi ma zai tsaya, kun ga su ma za su tafi. Saboda haka wannan mai zai haifar hauhawa farashin kayayyaki, masu sayarwa ma ba za su fito ba. Saboda haka kaga za a koma gidan gida, talauci da ta karuwa, rashin wato tabbas na tattalin arziki da karuwa wanda zai zamana cewa an daɗa gurgunta tattalin arzikin da yake kokarin ya fito da kansa daga yanayin da ya shiga.
Duk kuma kokarin da nayi domin jin ta bakin ma'aikatar kwadago ta Najeriya ya ci tura. Sahabu Imam Aliyu, sashin Hausa na murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
Har yanzu dai kuna tare da sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC, agogon mu na cewa karfe 11:18. Yanzu kuma ga maimaicin shirin Duniyar Amurka.
Jama'a barkanku da saki saduwa da ku a cikin shirin mu na Duniyar Amurka. Yayin da farkon makon nan Amurka suka yi bikin tunawa da harin ranar 11 ga watan Satumbar shekarar 2001. Za mu kawo muku wani ba amurke amma dan asalin Najeriya wanda ya tsallake rijiya da baya a lokacin da aka kai wannan hari inda zai mana waiwaye.
Ni kam da yanzu na zama tarihi.
Sannan za ku ji manyan kalubalen da ake fuskanta bayan da guguwar ama ta daidai da jihar Florida ta kuma haifar da ambaliyar ruwa. Sunana Mahmud Lalo. Ranar Litinin ta gabata ne aka cika shekaru 16 da kaiwa Amurka har ranar 11 ga watan Satumba, harin da ya matukar girgiza Amurka ya kuma sauya fasalin fannin tsaranta da hudarta da wasu kasashen duniya. A fadar White House, shugaban Amurka wanda wannan shine karansa na farko da ya jagoranci bikin wannan rana a matsayinsa na shugaban kasa, ya jagoranci wani taron tunawa da wannan rana inda aka yi tsit da daidai misalin karfe 8:40 na safe. Wato daidai lokacin da jirgin saman farko da mayakan Al-Qaeda suka sace ya afka kan ɗaya daga cikin tagwayen benayen nan na hadadar kasuwanci da ake kira World Trade Center a New York. Sannan mintuna 23 bayan haka wani jirgi na biyu shi ma ya afka cikin ɗaya ginin, lamarin da ya sa duka dogayen benayen suka kama da wuta suka kuma ruguje har ƙasa. Shugaban Amurka har ila yau ya zarci ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon, wacce ita ma ɗaya daga cikin jirage hudu da aka sace ya afka a kanta a wannan rana. Yayin wani jawabi da yi a lokacin karrama waɗanda suka halaka a harin, shugaba Trump ya ce duk da bala'in da Amurka ta fuskanta, lamarin ya ƙarawa ƙasa ƙarfi.
On that day, not only did the world change, but we all...
A wannan ranar,
dukkanmu mun canza ba duniya kade ba idanuwanmu sun bude kan irin girman muggan abubuwan da ke fuskantar mu amma a wannan sa'a mun hada kanmu sai bambance-bambancen da ke tsakanin mu ya ragu ta yadda ba mu taba jin kwarin gwiwa kamar na wannan lokacin ba matsayar da muka dauka a yau alama ce da ke nuna hadin kai da kuma karfin mu
on which we stand today are a monument to our national unity and to our strength.
To shekaru 16 bayan wannan hari, wani ba amurke amma dan asalin Najeriya, wanda Allah ya yi da sauran sharwansa a gaba, ya tsallake rijiya da baya a wannan hari na cibiyar kasuwanci da ke birnin New York. A wata hira da ya yi da abokin aiki na Ibrahim Kalmasi Garba. Garba Suleiman Krako Samunaka ya dan yi mana waiwaye kan abin da ya faru a wannan rana.
A wannan guri akwai hotel guda biyu masu tsawon gaske wanda yake ɗaya daga cikin su yana cikin Marriott Hotel ma yana wurin a wannan tagwayen gini kamfanoni ne da ofisoshi da komai da mutum ka sani a wurin masu sauraron a wannan guri to a 10 ga wata Michael Jackson da shi da ƴan uwansa wanda suka daina wasannin raye-raye da waƙe-waƙe za su yi wasa to ni abin da kai ni New York kenan wato Allah da ikonsa an ce zakarin da Allah ya nufin ya tara ko ana ruwa muzuru ana shahu sai yayi ni ganin ba kuma Allah zai nuna mishi to ni kam da yanzu na zama tarihi domin abinda na gani a ranan nan mun je kallon wannan wasa da Michael Jackson zai yi a New York to saboda alaka da nake da su da manya-manyan hukumomi na hotel na kasar nan aka bani wato irin rahusa rangwame yake caji abinda ake caji a daki daya a wannan hotel inda jirgin sama na farko ya fada ya ruguje wannan Twin Tower din wato tagwayen gini dala 550 ake biya kwana daya to ni an bani akan dala 45 staff associate discount ake cewa wato ma'aikaci ne babba ne a wurin to sai ya kasance da naje ce ai babu daki ashe Allah dai ya kwace ni ne kuma Allah ya sani ban ji dadi ba na fusata har na yi magana cewa to wannan ne kuma bambanci kuma wato abu da ake cewa da turanci racism ya za a yi ga takardun booking ina reservation ina da komai ku ce ba daki suka ce in yi hakuri sai dai a kai ni annex to a lokacin su Michael Jackson sun kusa fara wannan wasa sai na ce to su kai ni annex Allah da ikonsa su yi shi muka je aka kai ni wannan guri annex din kuma bai da nisa da wannan gine-gine da safe kaman karfe 9 mun waye gari kawai sai jirgi na farko suka taso da shi daga garinmu nan Boston su waɗannan pilot da mun su a makarantar da suka koya a Boston koyi da za su tashi ne kawai su fara fuji a sama amma ba su damu da yadda za su sauka ba su dai kawai yadda za su tashi su sarrafa jirgi a sama Allah da ikonsa kawai suka je suka darama wannan gini na farko
idan kuma muka dan za ku da zuwa kan batun guguwar Irma da ta yi kace-kace da wasu sassan jihar Florida bayan da ta ratsa yankin Caribbean a lokacin hada wannan rahoto wata babbar matsala ita ce ta rashin wutar lantarki inda aka yi kiyasin mutane miliyan 7 ne ke zaune a cikin duhu rahotanni sun ce injiniyoyi 23,000 aka baza a jihar ta Florida sannan wasu dubbai daga jihohi makwabta sun kai dauki domin ganin an gyara wutar amma hukumomi sun yi gargadin cewa za a iya kwashe makonni kafin komai da wuri masu saurare da aka mu kawo karshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako sai wani jiko idan Allah ya kai mu in za madadin lokacin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri musamman ma Hassan Maina Kaina da Ibrahim Kalmasi Garba ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun karshen mako lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakon farko ya zo daga dan kishin kasa Usain Abdambam unguwar Musan Kuri, jihar Bauchi da Malam Rilwani Sa'idu Gayari da Ahmad Suleiman Bajoga da kuma journalist Ahmad Sale na Fada. Suka ce litsintsin da ya ja ruwa shi ruwa kan doka hukuncin rai da rai da kotu a Burundi ta yanke wa tsohon shugaban kasar yayi daidai kuma muna fatan haka zai zama darasi ga yan baya. Shi kuwa wannan sakon yace matakar ba aiki shugabannin Afirka suka samar wa matasan Afirka ba, to babu wata hanya da za a dakile kwararar su zuwa Turai domin cirani. Kiran da zamu yi a nan shine su tashi tsaye haikan su nema ma matasan Afirka ayyukan yi domin zama a cikin yan uwansu, sanan dogaro da kawunan su ba tare da zuwa cirani ba. Sako daga Babangida Yusuf na Fada da Lura Sani Rajau Radiologist da kuma Mansur Baba Wuro na Fada. Wannan sakon kuma ya zo ne daga hannun Isa Lawal Girgir dan masanin girgir jihar Yoban Najeriya. Yace assalamu alaikum biyoyi Hausa, sanarwar da gwamnonin kudu maso gabacin Najeriya suka fitar na haramta ayyukan IPOB a yankin su abin ayaba ne, abin jira a gani shine su aiwatar a zahiri. Sai kuma wannan sakon yace salamu murya Amurka, muna yi wa shugaba Buhari fatan halartar taron Majalisar Dinkin Duniya lafiya da fatan za su tattauna abubuwan da suka shafi Najeriya da sauran kasashen Afirka. Sako daga Mansur Gumel. Shi kuma wannan sakon yace gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga ma'aikatan VOA Hausa baki daya. Ce a madadin ɗan kungiyar murya talaka na ƙasa baki daya, muna taya abokan gwagwarmaya murnar bikin zanen sunan ƴaƴansu da aka yi a yau Lahadi, wato Ado Salati 10 ga Annabi Rajau, jihar Niger, da Shehu Bashir Fulani daga ƙasar Kamaru. Allah ya raya su akan sunna amin. Sako daga mataimakin PRO na jihar Kebbi, Bashar Kansala mai tukunya bakin kasuwa ɗan daji jihar Kebbi. Kafin mu karkare ga Grace Alheri Abdu da takaitaccen labarai.
Yan sandan Burtaniya sun ce sun kama mutum na biyu dangane da bom da aka dana a jirgin karkashin kasa a birnin London. Yan sandan sun faɗa wata sanarwa cewa sun kama wani mutum ɗan shekaru 21 a birnin Hoslo da ke gabashin London, inda tashar jirgin sama ta Heathrow take kafin 12 daren jiya Asabar. An kuma kama shi ne ƙarƙashin dokar yaƙi da ayyukan ta'addanci ta Burtaniya. Ƙungiyar mayaƙan Hamas da ke iko a zirin Gaza ta ɗauki mataki yau Lahadi na kawo ƙarshen takun saƙa da saɓanin siyasa da ƙungiyar Fatah ta shugaban yankin Falasɗina Mahmud Abbas, inda ta amince ta rusa majalisar gudanarwarta a kuma gudanar da babban zaɓe. Yayin da tattalin arzikin zirin Gaza ya ruguje, samun wutar lantarki kuma ya koma sa'o'i huɗu a wuni, ƙungiyar Hamas ta ce za ta kyale gwamnatin haɗin kai ta shugaba Abbas ta jagoranci ba tare da ɓata lokaci ba. An kafa gwamnatin haɗin gwiwa ne shekaru uku da suka shige, amma ba ta sami ikon gudanar da mulki ba a zirin Gaza sai yanzu. An samu wannan ci gaban ne bayan zaman tattaunawa daban-daban da wakilan ƙungiyoyin Hamas da Fatah suka yi da jami'an leƙen asiri na ƙasar Misira a birnin Al-Qahira. Mahmud Alu, wani jami'in Fatah, ya yi na'am da yarjejeniyar. Sai dai shaidawa wata tashar rediyon Falasɗinawa cewa muna so mu gani a ƙasa kafin mu ɗauki mataki na gaba. Jami'an tsaro da kuma masu zanga-zanga suna shiri yayin da ake dab da buɗe taron ƙolin Majalisar Ɗinkin Duniya da za a fara ranar Talata, wanda ake kyautata zaton wakilan ƙasashe 193 za su halatta. Wani mai motar sayar da abinci da ke aiki tare da ubangidansa ya ce shingaye da aka gindaya ba za su shafi harkokin kasuwancinsu ba. Akwai kuma batun wato wannan ya bayyana cewa wanda yake magana ya zo ne a lokutan baya, ni kuma yanzu ne na fara, kuma bisa ga dukkan alamu za mu samu ciniki. Sai dai batun harkokin tsaro a ƙasashen duniya da ya haɗa da barazanar makaman nukiliya da Koriya ta Arewa ke yi za su kasance a zukatan mutane da dama da za su taru mako mai zuwa. Akwai kuma batun dubban musulmin Rohingya da ke ƙauracewa jihar Rakhine ta ƙasar Niamey zuwa Bangladesh domin gujewa abin da ake bayyanawa a matsayin kisan ƙare dangi.
Muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokanan aikinmu da sabbin shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka. Kar ku manta za ku iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ta yanar gizo a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com kai har ma da dandalin voa.com. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Mr. Sidi da ya ba da umarni da injiniyanmu na yau Malam Al.
Nazir Ahmad Hausawa ke cewa ku huta lafiya.